Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 19:31:49 da kuma 60 a birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger. Za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Jama'a masu sauraronmu, assalamu alaikum. Barkanku da asuba, da fatan an wayi gari lafiya. Yau Alhamis 28 ga watan Nuwamban 2019. Muhammad Hafiz Baballa tare da Murtala Faruku Sanyinna muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, 5 na safe kenan a Ghana, wato karfe 12 dare a nan Washington DC. Da farko ga kanin labarai.
Wayannan mutane an tabbatar su ba bakwara ba, so ba magana wani ko suna da wani.
Shugaban Amurka Donald Trump ya rattaba hannun amincewa da kudurorin doka biyu da ke goyon bayan masu zanga-zangar tabbatar da demokuraɗiyya a Hong Kong. Yawan waɗanda suka mutu sakamakon girgizar ƙasa mafi ƙarfi da ta faru a ƙasar Albania a cikin fiye da shekaru 30 ya ƙaru zuwa aƙalla 30. Ƙasar Uganda ta gudanar da gasar sanya tufafi da sarauniyar kyau ga matasa masu cutar HIV da nufin kawar da ƙyama da bambancin da ake nunawa masu ɗauke da cutar.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar sojojin Najeriya ta wanke wasu da ake zargi suna da alaka da kungiyar Boko Haram. To ko menene hujjar gwamnati na wanke su?
Cewa a gyara kundin tsarin mulkin Najeriya domin wani mutum guda a cikin 'yan Najeriya miliyan 200 babban kuskure ne, kuma kiran babu gaskiya a ciki, kira da irin na yaudara.
To haka kuma za ku ji cewa wasu 'yan majalisar Najeriya sun fara mai da martani kan kiran da Charles Okoye yana so shugaba Muhammadu Buhari ya zarce. Sannan kuma muna tafa da shirin domin iyali wanda Alheri Giras Abdi take gabatarwa, amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum, barkamu da safiya kuma ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya rattaba hannun amincewa da kudurorin doka biyu da ke goyon bayan masu zanga-zangar tabbatar da demokuraɗiyya a Hong Kong, duk kuwa da ƙawancen kasuwanci da ke tsakaninsu da Beijing. Majalisar Dattawa da ta wakilai duk suka amince da kudurorin da kusan murya ɗaya makon da ya gabata. Ɗaya dokar ta yi tanadin cewa ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta tabbatar da kowace shekara China tana baiwa Hong Kong cikakken 'yancin cin gashin kai domin ba ta damar shata yanayin kasuwancin da ya dace da ita. Dokar ta kuma yi barazanar haɓaka takunkumi ga jami'an China da suka yi kunnen ƙashi. Doka ta biyu ta haramta fitar da hayaƙi mai sa hawaye da barkonon tsohuwa da albarusan roba da kuma ƙananan makamai zuwa ga 'yan sandan Hong Kong. Beijing ta yi barazanar ɗaukar matakan ramuwa muddin Trump ya sanya hannu ga dokokin. Tana mai cewa Amurka na yin shishigi a lamuran cikin gida na ƙasar ta China. China ta yi gargaɗin cewa sakamakon hakan kuma ba zai haifar da ɗa mai ido ba. Yawan waɗanda suka mutu sakamakon girgizar ƙasa mafi muni da ta faru a ƙasar Albania a cikin fiye da shekaru 30 ya ƙaru ya zuwa aƙalla 30 a yayin da ƙasar take zaman makoki na kwana ɗaya. Ministar tsaron ƙasar Alta Zacha ta karanta sunayen waɗanda lamarin ya rutsa da su, muryar tana rawa. Daga cikin waɗanda suka mutu sun haɗa da ƙananan yara, wato da suka haɗa da ƙananan yara akwai aƙalla mutane 14 a birnin Dores da ke gabar teku, sai kuma wasu aƙalla 15 a Tumani da kuma aƙalla ɗaya a Kurbin. Jami'ai sun ce adadin waɗanda suka mutu ɗin na iya ƙaruwa yayin da har yanzu ba a san inda wasu jama'a suke ba da dama. An kuma kai wasu da dama da suka ji rauni a asibiti. Gwamnati ta kafa dokar ta ɓaci a yankunan da lamarin ya fi shafa, a daidai sa'ar da ma'aikatan ceto ke ci gaba da aikin tono mutane daga baraguzai. An kuma tura tawagogin ma'aikatan ceto da ƙwararru daga makwabtan ƙasashen Kosovo da Italiya da kuma Girka. Kusan kashi ɗaya bisa uku na 'yan ƙasar Uganda da ke ɗauke da cutar HIV suna a rukunin 'yan shekaru 15 zuwa 25, waɗanda ke cewa duk da yake ana samun ci gaba a rayuwarsu, to amma har yanzu ƙyamar al'umma na ci gaba da kasancewa matsala a gare su. Domin faɗakar da jama'a akan haka, kafin bikin ranar cutar ƙanjamau ta duniya a ranar 1 ga watan Disamba, ƙasar ta Uganda ta gudanar da gasar sanya tufafi da sarauniyar kyau ga matasa masu cutar ta HIV da nufin kawar da ƙyama da bambancin da ake nunawa masu ɗauke da cutar ta HIV. Nicholas Nwagaba jami'i ne a ƙungiyar da ke kula da matasa masu ɗauke da cutar HIV a Uganda. Idan kana ɗauke da cutar, ana kallonka ne tamkar gawa ce ke tafiya, ko kuma a ce kai fasiki ne. Wannan ne muke so mu sauya, domin tabbatar da cewa matasan da ke ɗauke da cutar mutane ne kamar kowa, muna kuma son al'umma su karɓe su. Ƙungiyar mai kula da matasa masu cutar HIV ta Uganda ta ce kusan kashi 6% na jama'ar ƙasar suna ɗauke da cutar, wanda shi ne adadi mafi girma a nahiyar Afirka. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Sudan ta bi sahun sauran duniya gangamin yaƙi da cin zarafin mata. Ƙoƙarin Sudan ɗin a matakin ƙasa ya ƙunshi shigar masu fasaha da 'yan siyasa da kuma ƙungiyoyin farar hula. Wannan ne karon farko a cikin shekaru 30 da Sudan ta shiga gangamin na kwanaki 16 na ƙasa da ƙasa mai fafutukar kawar da musgunawa da cin zarafin mata, wanda ma'aikatar jin daɗin jama'a da lamuran mata da yara ta shirya. A wani taron manema labarai, ministar jin daɗin jama'a Lina Al-Sheikh ta jinjinawa mata da suka shiga ake damawa da su a fafutukar sauyin siyasa a ƙasar ta Sudan da kuma shiraruwan bunƙasa lamuran mata. Al-Sheikh ta ce gwamnati ta ƙaddamar da gangamin na kwanaki 16 ne domin daƙile musgunawa mata da ake yi. Ta ce a wannan shekara suna ƙudurin mai da himma da samar da kuɗaɗe domin inganta kiwon lafiya, tattalin arziki da yanayin zamantakewar mata da 'yan mata da kuma ƙananan yara a birane da ƙauyukan ƙasar. Shekaru gwammai da aka samu na taɓarɓarewar tattalin arziki da yaƙin basasa ya raba mata da dama da muhallansu, inda suka koma a sansanonin 'yan gudun hijira a yammaci da kuma gabashin Sudan. A ƙarshe kuma, ga al'ada, Juma'ar da ta biyo bayan ranar cika ciki, wato Thanksgiving a Turanci, na ɗaya daga cikin ranakun da aka fi sayen kayayyaki a shekara. Juma'ar garabasa da ake yi wa lakabi da Black Friday, ana yi mata kallon somawar kakar sayayyar Kirsimeti, lokacin da kuma manyan 'yan kasuwa na Amurka suke samun babban kaso na ribar shekara. Shaguna da dama suna rage farashin kayayyaki matuƙa domin kiran masaya, yayin da su kuma masayan kan yi sammakon shiga layi domin su sami garabasar kafin ƙurewar lokaci. Ina ganin wannan babbar dabara ce ta kasuwanci, inji James Schrager, farfesan kasuwanci a Jami'ar Chicago. A hakikance cewa kantin Macy's shi ne na farko da ya tallata garabasa ga masaya na bikin cika-ciki a lokacin faretin bikin cika-ciki a New York a shekarar 1924.
Murtala Faruku Sanyina kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Sai kuma rahotanninmu. Yayin da Najeriya ta himmatu wajen ganin ta kawo ƙarshen ƙungiyar Boko Haram, rundunar sojan ƙasar ta Operation Lafiya Dole da take aikin wanzar da zaman lafiya a arewa maso gabashin kasar ta miƙa wasu mutane 983 ga gwamnan jihar Borno, Farfesa Babagana Umara Zulum, da ta ce ta wanke su daga zargin da ake musu na kasancewa cikin 'yan ƙungiyar Boko Haram ko kuma magoya bayan ƙungiyar. Ga rahoton da wakilin Haruna Daudabi ya aiko mana daga Maiduguri.
Kwamandan rundunar sojan na Operation Lafiya Dole, Major General Olusegun Adeniyi ne da ya mika waɗannan mutanen ga gwamnan jihar Borno, Professor Babagana Umara Zulum, wanda suka haɗa da maza 978 da kuma mata guda 5 da dukkan nusu sanye da fararen kaya, gaba da kingiwa da ke cikin garin Maiduguri.
I want to reassure His Excellency and good people of Borno State that the armed forces and Operation Lafia Adole in particular will not intimidate, coerce, or punish anyone unjustly.
Yace ina so in bayyana mai girma gwamna da kuma al'umman jihar Borno cewa jami'an sojan Najeriya da manu Operation Lafia Adole ba za mu tsorotar ko hukunta mutum haka kurun ba. Dole ne sai mun ciki mutum kuma duk wanda muka samu bai da laifi za mu sake sa don haka aikin bai gaga.
If not found wanting, we surely be released.
Yace hannu guda kuma ga waɗanda har yanzu suna tsaye a wurinmu za a yi musu bincike idan ba a same su da laifi ba su ma za a sake su a kuma haɗa su da iyalansu kamar yadda ku gani muna yi wa waɗannan a yanzu hakan bayan karɓan waɗannan mutanen 983 da gwamnan jihar Borno ya yi da kuma rundunar sojan Najeriya ta ce ta wanke gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya yi ma manema labarai ƙarin haske game da wannan lamarin kamar haka
wayannan mutane an tabbatar su ba bakwara ba ne so ba magana wani ko suna da wani sala wanda an sun kawo sun ajiye makamin su ne za ka mata bai tanadi ne kyau sai mun zanna mun yi sulhu da mutanen gari musamman wanda sun yi laifi babba kuma mu nemi shawara yadda wannan abin za mu kawo masala kafin mu bar su amma insha Allah kowane ne ga mai yanayi yana kokari don saboda wanda ya ce fa ba sai yaki yayi hakuri dole za mu samu hanyar da za mu su
Malam Ahmadu Jiddade wanda ya ce shi din asalin jihar Adamawa ne da kuma ya jawabi a madadin sauran waɗannan mutanen da aka wanke ake kuma shirin saka a yanzu hakan kama abin dake cewa
ne mutumin Adamawa ne muna godewa gwamnatin Najeriya muna godewa sojojin Najeriya muna kuma gode maka Your Excellency Governor of Borno State baya da haka muna godewa waɗanda suke aiki a cikin gidanmu tare da adalci ta yadda ni na idan har ya zama na mutum yana da matsala ya fitowa ba tare da an tabbatar da bincike da ya gudana akan shi ba saboda haka muna gode maka da ka karbe mu daga cikin hannun su a madadin cewa mu yan uwanka ne yan Najeriya waɗanda suke neman ba da haɗin kai da goyon baya akan wannan ƙasa saboda ci gaba da wannan kaddara ta fado akan mu sanadin abin da wanda muke ciki sannan kuma mu yi hakuri gurgurdan hali ni nayi zama gujin shekaru uku a ciki amma hakikanin gaskiya ba inda zai kuka da gwamnati ta bangaren adalci da bincike da kuma tsari da ya cancanta akan abin da suka karanta tare da ciyar da mu da akai yadda ka gani ina da lafiya haka kowa yake bakin gurgurdan lafiya da Allah ya bashi
daga sai komandan rundunar sojan Najeriya na cewa kofar rundunar har yanzu a gure take ga duk wanda yake da aniyar mika makamin sa kuma yi saranda ga jami'an sojan Najeriya ko kuma wani jami'in tsaro da su karfe shi su kuma bashi horo na musamman kan yadda zai zo mai dogaro ga kansa Harun Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
wai ga dake da mutuwa ba ya ba da dosa soja wai dake da mutuwa ba ya ba da dosa soja duwa da bidina idan ta mutai soja duwa da ligiwa idan ta mutai soja wai kin da arna akai ko akai gariya ta kare
madalla gaida Haruna Dauda Biyu da wannan rahoton to har yanzu dai muna Najeriya inda kwararru a fannin kimiyyar siyasa da manyan 'yan siyasa suka fara muhawara akan batun kiran da wani ɗan jami'ar APC ya yi cewa zai garzaya kotu domin tilastawa majalisar dattawan ƙasar yin gyaran kundin tsarin mulkin ƙasar domin shugaba Muhammadu Buhari ya zarce da mulki bayan ya kammala wa'adinsa na biyu a shekarar 2023 daga Abuja ga rahoton da wakiliyarmu Madina Dauda ta aiko mana
a wani mataki mai kaman mayar da martani wasu 'yan majalisar dattawa sun yi tsokaci akan wannan bukata da Charles Oko na jihar Ebonyi ya bayyana cewa su hanzarta gyaran kundin tsarin mulkin ƙasa domin shugaba Buhari ya zarce. Sanata Abdullahi Adamu ya ce wannan kira ba abu ne mai yiwuwa ba.
Da farko tukunna cewa a gyara kundin tsarin mulkin Najeriya domin wani mutum guda a cikin 'yan Najeriya miliyan 200 babban kuskure ne. Kuma kiran babu gaskiya a ciki kira ne irin na yaudara dan a samu halin kakani kai an so ai wannan rabon take har an kai ga bayo duk dan majalisa da zai ki da kuri'a in an tashi yin muhawara da zai karsa cikin zabe an ba duk dan majalisa miliyan 50-50 ba zargi bane ba muna cikin din lokacin ina gwamna na jihar Nasarawa da mu akai wannan al'amari an tauna ba ta hadiyu ba an amaye ta an ki to yanzu so ake martaba mutunci da shugabanmu Muhammadu Buhari zai kare mulkin sa da shi a bata mishi tafiyan masu kiran su zasu fara ja da baya inda ma za a yi gyara su fara da su kunyata mu.
Amma a nashi nazarin Sanata Obasani ya ce tuni har shugaba Muhammadu Buhari ya mayar da martani akan wannan kira da Charles Oko yayi, kuma yana ganin haka ya kamata ya zama zance ne na ƙarshe a wannan batun.
Mai girman shugaban ƙasa ya sanar da mu cewa kuma mu ma mun sani cewa ba shi buƙatan neman wani abu wai shi da zarce, domin kundin tsarin mulkin ƙasar nan bai ba da dama cewa shugaban ƙasa ya wuce shekara 8 ba. Kuma shi kanshi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya sanar da mu cewa kuma ya mana godiya ta musamman irin yadda muke kokari wurin ganin cewa mun hada kan majalisa da kuma gwamnatin shi wurin nemo ci gaban ƙasar nan gabaki daya. Saboda haka wannan mutum da ya fito wannan bayani kuma yake cewa zai je kotu, to ina ganin yana bankaura ne kawai, kuma yana faɗin ra'ayin kanshi ne. Domin mu a mutum da muka yi hukumance zaman da muka yi da mai girma shugaban ƙasa, duk mun tsaya mun ittifaki mun ga cewa taimakon da za mu yi mishi taimako ɗaya ne shine duk wani ƙuduri da za mu yi a majalisa, kuma kamar yadda kika sani muna nan muna yi wanda zai kawo ci gaban ƙasar nan cikin gaggawa.
Amma ga malami mai koyar da kimiyyar siyasa a jami'ar Bayes a nan Abuja, Professor Usman Muhammad yana ganin labarin akwai ƙanshin gaskiya.
Wannan magana kaman wasa kaman wasa. Babu shakka za su zauna kuma za su so su canja kundin tsarin mulkin nan saboda shugaba Buhari ya wuce. Idan kin tuna, idan 'yan Najeriya sun tuna, kikikakan da aka samu na sa shugaban majalisa, wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa da aka hango wanda ya yi ta kawo cikas a kan sa Dr. Lawal ya zama shugaban majalisar dattawa. Wato idan mutane suka lura da yanayin yanda gwamnatin nan take tafiya, ba ta da bambanci da gwamnatin mulkin Buhari lokacin yana general.
A halin yanzu dai 'yan ƙasa sun zuba ido domin su ga yadda wannan maganar ta zarce za ta zarce kamar waɗanda suka faru a baya. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla gaida Madina Dauda da wannan rahoton. To har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu a nan Washington na cewa karfe 12 na dare da minti 18. Ga shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka ba roki ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya nike da.
Sunana Abdulkarim Dayebu, shugaban rundunar adalci ta Najeriya.
Ni ne mai suna Pastor Simon Dolly, Secretary General na Christian Solidarity Forum.
Sunana CSP Sani Baba Inna, ofisin kakannin rundunar 'yan sanda na Abuja.
Sunana Maryam Mamman Nasir, ni ce shugaban kungiyar nan ta Arewa Initiative The Way Forward.
Sunana Yakubu Sa'idu, shugaban Hausa Fulani Haɗaka FCT.
Sunana Comrade Afan Buba Abuya, mai taimakawa ministan sadarwa Dr. Isa Ali Ibrahim.
Mahalarta taron neman hanyar shawo kan matsalar sata kananan yara a Nigeria da muryar Amurka ta shirya a birnin tarayya Abuja. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kamar yadda muka alkawalta, yau ma shirin zai dora a inda muka tsaya a musayarin yau da aka yi a zauren taron da sashen Hausa ya shirya, inda ya haɗa kan masu ruwa da tsaki domin neman hanyar shawo kan sace-sacen ƙananan yara. Ga ci gaban tattaunawar.
Akwai abun da pastor ya faɗa nan. Abun da ya faru a yaron Bayasa, an ba shi keke, ina saman gidan, an ba shi keke. Daga hawo keke, inda zai dawo, zai kawo ma yarinyan wasu abubuwa. Daga wurin abubuwa ya fara bangaren da na jikina, kuma yaro ta girma ya girma ya dan samu kudi ya duba cewar zai ya wuri ya ce tana so ya ce yana son ta. Abun da labarin da na ji kina akan abun, kuma inda ya shiga ya kamata a giya kasar Najeriya abun da ya faru na gaskiya. Ina so in kawo muku example abun da ya faru. saboda kace akwai harkar siyasa, akwai abun da ana kira crisis entrepreneurs, in ba kasa baya zaman lafiya ba su samu kudi. An ce an yi kashe-kashe a Owerri, wai su China an sa su a 911 suna hanyar dawowa. Ina da shaidu na tashi na je Owerri, na soka, na fara tambaya su China, na ce ana kashe ku ne, kuna rigima ne? A ce mai gida, muna zaman lafiya, ba abun da ya su. Ina da shaidu har yau, ina Abuja yanzu, na kira shi daga can. Na ce wannan abun da mun karanta a Daily Trust fa, kariya ne fa, siyasa ne fa, ina Owerri yanzu, wurin da an ce an kashe mutane, ina wurin dan arewa da na kariya, ina da rai, ina da lafiya. So ya kamata inda za a yi bincike a samu information, a yi working with ainihin information so that a giya kasa gaskiya.
Malam Aliyu Sisopas, za ki mana dan takaitaccen jawabi?
Kamar yadda jawabai suka gabata, mu yi murna, mun ji daɗi da waɗannan jawabai. Abinda aka nemi yi bayani a kai shi ne, addinin Musulunci addini ne da ya ba da dama kuma ya ba da ‘yanci yadda ya kamata. A ƙarƙashin wannan, Musulunci bai hana kowa ya je wani gari ya nemo ilimi ba. Baya cikin dokan Musulunci cewa kar wani ya je wani gari neman ilimi, amma a je neman ilimi bisa ga tsari. Wani irin tsari? Shi ne na farko uba ya san wani malami ne zai kai ɗansa wajensa, yaya malamin yake, yaya tarbiyyarsa take, yaya iliminsa yake. Na biyu, uban ya riƙa bi, yana bibiya halayen ɗan a wajen malamin, ba wai ya ɗauki ɗa ya kai wajen malami kawai shi kenan ya manta shekaru da shekaru bai ma san abin da ake ciki ba. Ya riƙa zuwa yana kai ziyara wajen malami, yana ganin yaya ɗan nasa yake, shin abin da ya kawo ɗan shi yake yi ko kuwa wani abu yake yi daban. Alhamdulillah, muna nan Abuja wajen shekara 25 ko 30, ni da ɗan uwana Malam Haruna Abubakar Mungadi, Allah ya masa rasuwa, Allah ji kansa. Shekarun gada muka yi duka makarantun tsangaya muke da su a nan Abuja. Hikiman da muka yi tun farko, mu a namu tsari, mun karɓi yara gwargwadon yadda za mu iya control, ba mu karɓi adadin da ya fi ƙarfin da za mu iya control ba. Na farko kenan. Na biyu, duk mutumin da ya kawo muna ɗa, da yawa akan samu malamai sukan tashi su je garuruka suna karɓo yara, mu ba ma zuwa mu karɓo, sai dai mutum ya ɗauko ya kawo mana. Idan ya ɗauko ya kawo mana, za mu gaya masa da sharaɗi. Sharaɗin shi ne ɗanka zai yi karatun Ƙur'ani, zai yi karatun ilimi, sannan za mu saka shi boko, ka yadda? In ya ce ya yadda, to shi sai mu karɓi ɗa. Idan muka karɓi ɗa, abu na farko da za mu koya masa Alƙur'ani. Sai ya sauke Alƙur'ani tukunna, in ya sauke Alƙur'ani muka tabbatar da ya iya karatun Ƙur'ani, to sai mu saka shi primary school. Muna da makarantu a primary school da yawa a nan, wanda in an je an bincika za a samu sunayenmu inda muka yi rijista yara baya da adadi. Yaro yana yin primary school, yana ci gaba da gyara karatun Ƙur'aninsa. Lokacin da ya gama primary school, sai kuma mu saka shi secondary school again har yanzu. Idan ya secondary school ya gama, yana yin secondary school, ana koya masa ilimin hadisai da fiqihu, wanda zai gyara addininsa da tarbiyyarsa da kuma ɗabi'arsa. Idan ya gama wannan, sai ya je university. Lokacin da ya je university, za mu yi ƙoƙari, muna da contact da university duka na Najeriya, musamman na Arewa, muna samun admission daga wajensu kuma. Idan yaro ya yi digiri, lokacin da yake digiri, in ya je makaranta an yi hutu, zai dawo inda muke. Idan ya dawo inda muke, zai ci gaba da ɗaukar karatunsa na hadisi da Ƙur'ani da abubuwa. In hutu ya ƙare kuma, za mu tattara masa. Akwai tsarin da muke, wanda mu muka san muka yi wannan tsarin, zai koma makarantarsa. Haka zai ta yi har ya zo ya gama digirinsa. Alhamdulillah, ƙarƙashin wanga tsari, tunda ana magana ne a gurguje, yau a nan Abuja ba mu rasa ɗalibi na tsangaya wanda ya digiri a hannunmu sama da mutum 50 ko 60 yanzu haka. Saboda ku zama shaida, shi yasa ni tura waɗanga guda uku, wannan ya digiri ya gama, wannan injiniya ya yi karanta, wannan ekonomi yake karanta, kuma dukkansu daga tsangaya. Yanzu a dibe su a ce suna daidai da sauran masu gararan ba, wannan in ka ba shi shugaban ƙasa zai yi rikewa, saboda digiri yake da shi, injiniyarin ne ya karanta, kun san karatu injiniyarin yadda yake, wannan yana karatu ekonomi a Birnin Kebbi University. Dukkansu sun gama waɗanga guda biyu, wannan shi yake kai yanzu bai ƙarasa ba, kuma daga makarantar tsangaya, kuma suna nan, wasu na nan secondary yanzu haka, wasu na nan primary yanzu haka, wasu na nan university yanzu haka, akwai su a Sokoto, akwai su a Kebbi, akwai su a Zamfara, kai cikin su ma akwai wanda har sun gama yanzu ma ma'aikatu ne a waɗancan universitocin da sun kai, suna can yanzu haka ƙarƙashin wannan tsari da muka ɗauka na tsangaya. Tun kafin gwamnati ta kawo magana wai makarantun tsangaya mu muke kan wannan tarihi, to da a ce duk sauran malamai masu almajirai da sun bi irin wanga tsarin da muka ɗauka, da hakan bai faru ba. Damuwan shi ne duwanga abu da muke yi a nan gwamnati ba ta san muna yi ba. Mu muke yin abinmu, babu wani ma'aikatar ilimi da ya taɓa zuwa ya tuntuɓe mu akan yaya kuke yin wannan abu. Kuma in an zo ana maganar makarantun tsangaya, sai a ɗauko mutanen da ba su da ko mutum guda a gidansu, wai su za su yi magana akan malaman tsangaya, ga mu kuma zaune ba a ba san da mu ba. Mu muke da abun nan fa, amma ba a neman mu. Waɗanda ba su da kowa, ya za ka yi magana abun da ba hanyar ka ba. To yanzu ga su za su yi muku karatun Qur'ani, su yi muku Turanci, kuma su faɗa muku irin digirin da sun ka karanta, don ku tabbatar daga wannan tsangayar. Alabkam headquarters mu take, muna da shi a Gwagwalada, muna da shi a Kubuwa. Kuma suna nan yanzu, in ka zo da safe ana tashi karatun Qur'ani, za ka ga 'yan primary sun ɗiba sun wuce, za ka ga 'yan secondary sun tafi, masu digiri suna can. Satin gada ya wuce, ƙaunar wannan ta samu admission a University Birnin Kebbi, ta tafi yanzu haka tana can mace. Ta kuma primary, ta secondary, ta gama, ta samu, ta tafi. Yanzu haka tana can Birnin Kebbi tana yi. Kuma duk dai a wannan gidan da muke akan wannan tsari. To idan da dukkan malamai za su yi haka, to da ba a samu wannan matsala ba.
To madalla, kafin mu haska fitila kan wani sabon batu, za mu ji shawarin waɗansu matasa da suka halarci taron kan matakan da suke gani za a iya ɗauka domin shawo kan wannan matsala. Kafin nan, a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilan mu a birnin tarayya Abuja da suka jagoranci wannan tattaunawa, sai kuma Chibahiro Dodone daidai da sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta, za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin Domin Iyali a shafinmu na intanet voahausa.com.
Kai mata su ne duniya.
Madalla, a gaida alheri Grace Abdu da shirin Domin Iyali. Kafin mu kammala shirin, ga Murtala ya dawo da labarai, amma wannan karan a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya rataba hannun amincewa da ƙudurorin doka biyu da ke goyon bayan masu zanga-zangar tabbatar da demokuraɗiyya a Hong Kong, duk kuwa da ƙawancen kasuwanci da ke tsakaninsu da Beijing. Yawan waɗanda suka mutu sakamakon girgizar ƙasa mafi ƙarfi da ta faru a ƙasar Albania a cikin fiye da shekaru 30 ya ƙaru ya zuwa aƙalla 30, a yayin da ƙasar take zaman makoki na kwana ɗaya. Kusan kashi, wato domin faɗakar da jama'a akan wato munin ƙyamar masu ɗauke da cutar HIV/AIDS, ƙasar Uganda ta gudanar da gasar sanya tufafi da sarauniyar kyau ga matasa masu cutar ta HIV, da nufin kawar da ƙyama da bambancin da ake nuna musu a cikin al'umma. Nicholas Nwagaba jami'i ne na ƙungiyar da ke kula da matasan, inda ya ce wato ba abu ne mai kyau ba yadda ake ɗaukar masu cutar a zaman gawa ce kawai ke tafiya, ko kuma ana kallonsu a zaman fasikai.
To masu sauraro, muna neman afuwa a farkon shirin mun dan samu tangarɗar na'ura. To anan muka kammala shirye-shiryenmu na safiyar yau, amma kada ku nisa nan da sa'a 1:30 za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Kada a manta, za a iya aiko mana da saƙonni ko a kodayaushe ta hanyar email ta adireshin hausa-service@voanews.com, ko kuma ta wayar tarho a kan lambarmu alamar tarawa 1-202-205-9945. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Murtala Faruku Sanyinna da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Chubahiro Diodine da ya taimaka ya haɗa shirin kuma ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yau Carl, ni Muhammad Hafiz Baballa nake cewa sai mun haɗa a shirin mu na hanci.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.